أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى يساكننا منا وانا اللوكة شمي البركة يومنا 25 غوة شعبان هجرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan 3 shekara ta 2022 mun dawo kan karatun mu na Bulughul Maram min Jami' Adillatul Ahkam zamu tashi akan babul ghusli wal hukmul junubi babin da zai yi magana akan wanka da kuma hukuncin mai janaba kamar yadda muka sani alqur'ani yana ga mana cewa wa in kuntum junuban fatahharu wato idan mutum yana cikin janaba to ya nemi tsarkaka ya tsarkaka daga wannan janaban da yake da shi to saboda haka daman Allah ya bada umurni cewa idan mutum yana cikin janaba ya tsarkake kansa daga wannan janaba da take jikin sa to wadannan hadisan za su ga mana meye janaba din ko me yake jawowa mutum ya tsarkaka saboda janaba idan ta zuba a jikinsa annabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min al-ma'i rawahu muslim wa aslahu fil bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza jalasa baina shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu muttafaqun alayhi zada muslim wa illam yunzal ana bi sayyid al-khudri daga bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu Allah yaddade shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya da mace Allah su tabbata a gare shi yace al-ma'u min al-ma'i lalle ruwa daga ruwa yake rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa aslahu fil bukhari amma asalin sa yana cikin bukhari wa annabi hurairah radiyallahu anhu daga sai annabi hurairah Allah kara masa yadda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mace Allah su tabbata a gare shi yace iza jalasa baina shu'abiha al-arba idan ya zauna a tsakanin alamominta ko hanyoyinta guda hudu summa jahadaha sannan ya gajiyar da ita faqad wajaba al-ghuslu to wanka ya wajaba muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi zada muslim imam muslim ya kara da cewa wa illam yunzil koda bai yi inzali ba to waɗannan hadisai hadisi na farko an samu shi daga abi sa'id al-khudri Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ma'u min al-ma'i ruwa daga ruwa yake to anan malamai sun yi magana suka ce abinda ake nufi da maganar ruwa daga ruwa yake din nan shine ruwa na farko da aka ce ana nufin ruwa na wankan janaba sai wani ruwa ya fita a jikinka shine maniyi kenan sai kai wanka saboda ka ruwan da ya zuwa a jikinka na maniyi shi zai jawo ka nemi ruwa ka tsarkake jikinka da shi to amma asalin hadisin akwai wani mutum da ake ce masa Itban bin Malik shi Itban bin Malik yana gidansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje wucewa sai ya tsaya a kofar gidan mutumin shi Itban bin Malikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai aka aika masa yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiransa sai ya dan yi jinkiri bai fito ba da ya fito sai aka ga jikinsa yana digar da ruwa wato ma'ana yayi wanka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai mun maka gaggawa ne
baka samu ka yi abin da ya kamata baka fito, sai ce masa alma'u minal ma'i, ai ruwa daga ruwa yake. Wato ma'ana in ka sanar da iyalinka amma baka yi mani ba, to shikenan. Saboda haka tunda yanzu ya fito a hakan nan, kuma ya tsaya bata lokaci wajen wanka, watakila kuma buƙatar sa bata biya, wato ma'ana bai yi inzali ba. Sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai ruwa daga ruwa yake. To wannan shine dai asalin wannan magana. Hadisi na biyu kuma da muka karanta, wanda sai na yuhurin rawaito, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zauna a tsakanin hanyoyinta guda hudu ko gabobinta guda hudu, malamai suka ce gabobin nan sune hannayenta guda biyu da kafafuwanta guda biyu, wasu kuma suka ce a'a, hannayenta guda biyu ne da cinyoyinta ake nufi. Sannan an yi kinaya a nan, aka ce sun majahada ha, sannan ya gaji yadda ita, wato ma'ana dai yayi yunkurin saduwa da ita ko ya sadu da ita. To faqad wajaba al-ghuslu, wanka ya wajaba. Arwaya Muslim yace wa illam yanzil, koda bai yi inzali ba, koda bai zubar da maniyinsa ba lokacin da ya riga sadu da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace izal taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu, idan dai wato farjin namiji da na mace ya hadu, to wanka ya wajaba, ko an yi inzali ko ba yi ba. To anan kaga wannan hadisi, malaman hadisi jamhur gaba daya ba ma wani sabani a ciki sosai, sun tabi akan cewa wannan hadisin yayi nuskan wancan hadisin, hadisin nan na farko da muka karanta ya goge shi. Dalili kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisin cewar farkon lamari ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alma'u minal ma'i, lokacin farkon musulunci ne, ana cikin fama da karancin kayan da ake sakawa a jiki, basu da kawa latattu a jikin su. Idan aka ce mutum sai yayi wanka kawai idan ya saka ba tare da yayi inzali ba, to aiki ya hadu, da dai wasu dalilai da yake nuna karancin da ake ciki. Amma lokacin da aka wadata komai yana nan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu kan ba ma saduwa ba, in dai mutum ya riga ya gama yunkuri na saduwa, ko ya zubar da maniyi ko bai zubar ba, to wanka da ya same shi sai yayi wanka. Wa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fil manam fi manamiha ma yara ar-rajulu qala tagtasilu, muttabaqun alayhi. Zada Muslim fa qalat ummu sulaymin wa hal yakunu hadha, qala na'am, fa min ayna yakunu ash-shabah. Wa Anas bin Malik, daga Anas dan Malik radiyallahu anhu, Allah yadda da shi, kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, annabi tsada min Allah sabbata gare shi yace fil mar'ati, a cikin mace, tarafi manamiha, wanda ta gani a cikin baccinta, ma yara rajulu, abinda namiji yake gani a cikin baccinsa, kala tagtasil, yace shin za ta yi wanka, kala tagtasil, yace eh za ta yi wanka. Muttabaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka hadu akan wannan hadisi. Zada Muslim, wa Muslim ya kara, faqalat ummu sulaymi, sai ummu sulaymi tace wa hal yakunu hadha, tin hakan zai kasance, qala na'am, yace mata eh, fa min ayna yakunu shabah, to ta ina ne kama yake zuwa. Wannan hadisin a rawaito shi daga wajen sayyidina Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, cewa wata mace da ake ce mata Ummu Sulaymin ta zo ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani ruwayan wannan hadisin, in ba mu manta ba, ta ce ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, ya ma'aikin Allah, Allah baya kunyan faɗin gaskiya. Shin mace ma abin da ya samu namiji idan ya yi mafarki, ita ma za ta yi wanka kamar yadda namiji zai yi wanka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata eh. To saboda haka matan da suka zo suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala suna da dama. An ce akwai Kaulatu bintu Hakimin ta zo ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad ya rawaito haka, Nisa'i da Ibn Majah sun rawaito haka, sannan Tabarani ya rawaito cewa akwai wata mace da ake ce mata Sahalatu bintu Suhail, ita ma ta zo ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya. Sannan Abi Shayba ya rawaito cewa akwai wata mata Busratu bintu Safwan, ta zo ita ma ta tambaya ni sallallahu alaihi wasallama irin wannan tambaya. To saboda haka musulunci dai ba ruwansa da boye ba za a ji kunya ba. Duk da a wani ruwayan wannan hadisin an kawo cewa da ta zo ta rufe fuskanta lokacin ta zo ta tambaya ni sallallahu alaihi wasallama sai ta ce ya rasulullahi Allah baya kunyan fadin gaskiya. To shin meye hukuncin da yake kan mace idan ta kalli tayi mafarki yanda namiji yake mafarki? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta yi wanka. Mafarki da namiji zai yi, malamai sun ce mafarkin kashi uku ne, ko namiji ko mace. Akwai mafarkin da mutum zai yi cewar gashi ne yana saduwa da mace kuma har yayi mani, maniyin sa ya zuba. To idan haka ya same shi, to wanka ya wajaba kan sa. Zai wanke inda maniyin nan ya zuba, kamar yadda muka sani in a jikin tufafi ne, in ya warwatsu zai wanke tufafin duka, sannan kuma zai yi wankan janaba. Idan kuma mace ne, ita ma haka za ta yi. In ta yi mafarki cewar gashi tana saduwa da namiji, to ita ma za ta yi irin wannan wanka idan maniyin ta ya zuba. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, mutumin da ya yi mafarki cewar gashi nan yana saduwa da mace amma kuma bai yi maniyi ba, ba komai a jikin tufafinsa da ya bayyana, to shikenan shi kan ba wankan da zai yi, ba zai yi wanka ba shi. Shi dai ya yi mafarki ne kamar sauran mafarkin da kowa zai iya yi na wani shiriri ta ko wani abu. Saboda haka tunda babu mani, shikenan shi ba sai ya yi wanka ba. Na uku shine mutumin da kuma bai yi mafarkin ba, bai yi mafarkin komai ba, kawai tashi sai ya gama ni a jikin tufafinsa, to shi ma zai yi wanka, zai wanke wannan maniyin nasa sannan zai yi wanka. To sai Imam Muslim ya kara da cewa ita Ummu Sulaimin din a cikin tambayar sai take cewa ha wahal yakunu hadha, shin haka zai kasance mace ma ta yi mafarki yanda namiji yake yi mafarki? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, zai yi mace ma ta yi mafarki yadda namiji yake yi. Saboda haka ba iya alaman balaga yana wajen namiji akan mafarki bane, ita ma mace za ta yi mafarki yadda namiji yake yi. Tunda su sun fi, wato yawancin su sun fi maganan haila ne ya fi bayyana a jikin su, ba maganan mafarki ba. To amma dai za su yi mafarki din. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to fa min aina yakunu shabah, to ta ina ne ake samun kama? Ai ta inda ake samun kama. A wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani akan wannan magana din cewar dama ai wato ma'ur rajul ne da ma'il mar'a yake haduwa, maniyin namiji ne da na mace yake haduwa. Idan ya hadu sai a samu a samu halitta a ciki. Allah ya halicci bawansa, ya halicci dan adam da shi. To lokacin da maniyin namiji da na mace nan ya hadu, idan maniyin mace ya fi karfi akan namiji, to dan ko namiji aka haifa zai yana kama ne da dangin matar ko kawuninsa ko menene, can dai wasu ɗabi'unsu ne da yanayin jikinsa zai zama irin nasu. Idan kuma maniyin namijin ya fi karfi akan na matar, to zai yana kama da mahaifinsa ko bafanun mahaifinsa ko wani abu mai kama da yake wancan layi. To saboda haka wannan maɗin shi yake haɗuwa in ya jirkitu sai a samu wannan yanayin a ciki. Kuma gashi nan Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani mai girma cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin, shin ba mu halicce ku ne daga wani ruwa walakanciccen ruwa? Kaga shine ruwan mani kenan da yake haɗuwa da namiji da kuma na mace. Yake cewa falyanzur al-insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayna sulbi wat tara'ib. Yawa shi dan adam an halicce shi ne daga ruwa mai tunkuda, shine ruwan mani da yake fita kenan, wanda fita yake yi wato yana tunkuda, za a ji yanayin fitansa, shine Alkur'ani yake ga mana. Kuma ya kuruju min baina sulbi wa tara'ib, wanda yake fita a tsakanin tsatson namiji da kuma abin da ya shafi mace, anan yake fitowa. Saboda haka su ma matan ruwan yana zuba a jikin su kamar yadda namiji yake zuba nasa, sai ya hadu sai a samu halitta. To saboda haka tana mamakin haka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Aisha zaki samun kama, saboda idan wannan ruwan da wancan ruwan ya hadu, da maniyin namiji da maniyin mace in ya hadu, to dalilin haka ne sai a ga abin da aka samu din yana kama da wani daga cikin su. idan mani da yafi karfin na daya kenan.
Wa na Aisha ta radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in min aljanabati wa yawm aljum'ati wa min alhijamati wa min ghusl almayyit. Rawahu Abu Dauda wa sahahu Ibn Kuzaima. Na'am. Wa na Aisha ta radiyallahu anha daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda kala tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasil min arba'in. Annabi ya da mace Allah subhanahu a gare shi ya kasance yana yin wanka akan abubuwa guda hudu. Miyal janabati daga janaba, wa yawmul jum'ati da ranar juma'a, wa min alhijamati daga kafo, wa min ghusl almayyit da kuma in ya wanki gawa. Rawahu Abu Dauda. Abu Dauda ya rawaito wannan hadisi wa sahahu Ibn Kuzaimata. Ibn Kuzaima ya inganta shi. Wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda. Amma cikin isnadin sa akwai wani mutumi wanda da ifi ne bashi da inganci, shine Mus'ab bin Shabihin. Shi Mus'ab bin Shabihin ya ji wannan hadisin daga Aswad. Shi kuma Aswad ya ji hadisin daga sayyidina Aisha. To dalilin haka malaman hadisi suka ce ba haka bane, shi dai mutumin shine Mus'ab bin Shabihin shine rawaito hadisin, an ce bashi da inganci, shi bashi da karfi, yanayin tilawansa akwai jirkici a ciki. Dalilin haka malaman hadisin suka ce hadisin nasa bashi da inganci. To amma kuma maganganun da aka bara a cikin hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka akan abubuwa guda hudu. Na ɗaya miyal janabati, na daga janaba, in janaba ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka, to wannan babu wani shikali a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wankan janaba, kuma wankan janaba ya zama wajibi akan kowa. Saboda haka duk wanda ya yi janaba to sai ya yi wanka, ba wani dalilin da za a ce ba sai ya yi wanka ba. Saboda haka wannan malaman suka ce ba wani sabani a ciki. Dalilin da yasa ma aka rawar wannan hadisin saboda akwai maganganun da a cikin hadisin wanda bai zama wajibi a kai ba, ba dole bane a wanka akan su. Wa yawmul jum'ati, sanan ne sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka ranan juma'a, wankan juma'a. Shi ma wannan wanka na juma'an ba wajibi bane. Za mu karanta sauran hadisan da za su yi magana akan wankan juma'a gaba. Sannan wa min alhijamati, Annabi sallallahu alaihi wasallam in amsa kafo yana yin wanka. To wannan ma jamhur sun tafi akan cewa mustahabbi ne kawai, wasu kuma sun ce ba mustahabbin bane ba. Daga cikin maluma idan an yi mutum kafo an cire jini a cikin sa, a ce sai yayi wanka. Wa min ghusl almayyit, sanan ne sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka idan ya wanki gawa, karatun da makaranta kwanakin baya. Shi ma malaman sun tafi akan cewa wannan ba wajibi bane, ba sunna bane. Wasu suka ce ba musabbi bane ba. In ka ga dama ka, in ga dama ka bar shi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam an wanke yarsa, da aka wanke yarsa wanda suka wanke ta kuma bai ce ku je ku yi wanka ba. Saboda haka malaman mun da suka tafi akan cewa ba ai ba sai mutun yayi wanka ban ya wanki gawa, sun kafa hujja da wannan. Sannan wanda suka ce zai yi wankan kuma kamar yadda muka karanta da in ba manta ba, cewa idan shi gawan akwai datti a jikinsa da yawa, to shine ake so mutun yayi wanka. Wasu suka fassara wancan hadisin da muka wuce din cewa ma yayi wankan ana nufin ya wanke hannunsa ne. Wasu suka ce a ana nufin ya alula ne, saboda idan ya cudanya da kazantar da take jikin gawar da ya samu, kamar yadda dai aka yi bayani a karatun da ya gabata. Rawu Abu Dauda. Abu Dauda ya rawaito wannan hadisi wa sahu Ibn Kuzaima. Ibn Kuzaima ya inganta shi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda, fi qissati Sumamah bin Asalin, inda ma aslama wa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasila. Rawahu Abdurrazzaq wa asluhu muttafaqun alayhi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda, fi qissati Sumamah bin Asalin, ko Asalin ko, daga qissar Sumamah bin Asalin,
inda ma aslama lokacin da ya musulunta wa amarahun nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasila sai annabi ya da mace lasu tabbata gare shi ya umurce shi yayi wanka rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq ne ya rawaito wannan hadisi wa asluhu muttafaqun alaihi amma asalin sa bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi din to wannan hadisi an samu shi daga sayyidina abi huraira Allah ya kara masa yadda cewar akwai wani mutum da ake ce masa Sumamah bin Usali an kamo shi an je annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sariya ana dawowa aka kamo shi shi Sumamah bin Usali da aka kamo shi aka zo aka daure shi da aka daure shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo inda yake sai yake cewa shi Sumamah kenan yake cewa lalle idan ka kashe ni kam to ka kashe mutum wanda me dangi ne me nasaba ne ka kashe wanda lalle in kai kisa ka kashe ni to lalle ka kashe wanda za a ce lalle kai kisa sannan kuma indiya ka karba ma to ka karbi diya akan wanda ya cancanta saboda akwai abin da za ka yi diya a ciki saboda ka duk wanda kai daidai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ba zai ce masa komai ba to ana haka shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake shi ba a karbi diyan ba ba a kashe shi ba ba a yi komai ba ya ce a sake shi kawai da aka sake shi sai ya shiru ya yi nazari ya ce to me dalili na ya sani da cewa duk wanda aka kamo shi to ba zai yi a sake shi aka kawai ba amma shi kawai sai ga haka kawai an ce kawai ya je sai dawo sai ya zo shiga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah yace na shaida kai baba mota da gaskiya sai Allah sannan na yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yace dalili ba wani abu fa ba a nemi komai a wajena ba haka kawai aka ce na tafi yace ya Muhammad da kafin da musulunta ba abun da na tsana ba ana so na gani kaman kai amma yanzu a duniya ta ba abun da nake so ba abun da nake so gani kaman kai sannan ba abun da na tsana ba ana so na ji ana maganar sa kaman musuluncin ka amma yanzu ba abun da nake so kaman musulunci sannan ba inda na tsana na gani a wajen kaman wannan garin naka amma yanzu ba inda nake so kaman wannan garin naka yace ya rasulullah insha Allah zan tafi sai na kai musulunci inda kafirci inda na kai kafirci ya fita ya tafi garin Madina a garin Makka yace damun ya kulle niyya zai umara annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yaje shi ya cika bakacin sa na umara da zai yi ka gani mutun koda yanda sai na umar yayi ko saboda haka koda a cikin jahiliya ne in kai niyyar aikin alkhairi koda ka samu musulunci zaka yi wannan aikin ba zaka fasa ba ya tafi garin Makka yaje umarar sa yayi shela yace masa ba shi ya musulunta ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiran Makka ba su ji dadin musuluncin sa ba ya tafi garin su yaje kuma dalilin sa mutane da yawa suka shiga cikin musulunci to an ce wannan da shine tarihin sa daga yace to lokacin da ya musulunta na annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da yayi wankan shiga musulunci saboda ai da kam ya kasance bashi da tsarki bai san tsarkin fitsari ba bai san na bayan gari ba bai san na janaba ba ruwansa saboda haka shi kafiri yana zaune ne da dattin sa kowane lokaci bai san tsaftata ba bai san yin tsafta ba to dalilin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da yayi wanka to amma malamai sun yi magana a cikin maganan wankan kafiri da ya musulunta wanda ba musulmi ba akwai mazhabal hadawiyya suka ce idan kafiri ya musulunta kuma ya kasance lokacin da yake cikin kafircin sa yana da janaba to wanka a gare shi ya wajaba yi wanka in dai daman kazami ne yana cikin kafircin ma yana zama da janabar sa to dole sai yi wanka amma idan lokacin da yake cikin kafircin sa yana tsabtata baya zama da datti da janaba suka ce ba sai yayi wanka ba. Amma Abu Hanifa yace idan lokacin da yake kafirci shi ma magana su iri da nasu, yana da tsafta daman yana tsaftace jikinsa, baya zama da wannan kazanta din, shi ma yace ba sai yayi wanka ba. Imam Shafi'i yace yi ai ba sai yayi wanka ba saboda al-islamu yajibu ma qablahu, hadisin nan na cewa musulunci ya tunku da abin da yake kafin sa, saboda ka duk abin da yake yi da ya fita ciki, yanzu ba sai yayi wanka ba. Imam Malik masaban da muke kai yace wajibi ne yayi wanka, wanda kada musulunci to dole sa ne yayi wanka in ya musulunta. Dalili kuwa shine ai ba san wani irin tsarki yake da shi ba, tsarkin ma bai iya ba, yanzu ne za ka koya masa, bai iya tsarkin ba. Idan ma ana tsammani yana da tsarki ne, to tsarki ne da yayi shi ba na shari'a ba, kawai yana yi ne. To saboda haka Imam Ali yace dole ne wanda ya karbi musulunci wanka. Wankan nan dai da muka sani wankan jaraba shine wankan shiga musuluncin ma da mutum zai yi, sai dai ya canje niyya. Saboda haka sannan wannan hadisin yana karantar da mu cewar malamai suka ce yana nuna halalcin shigan kafiri masallaci kenan. Saboda shi a suma mutumin usali abin musulunta ba, yazo kuma shiga cikin masallaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Amma malamai suka ce idan musulmai suka masa izinin ya shiga masallaci to zai shiga, ba wani laifi in ya shiga. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ai wafdu saqifin sun zo, mutanen banu saqif sun zo sun shiga masallaci, shi annabi sallallahu alaihi wasallama duk baƙon da yayi masallaci yake shiga, babu wani wuri, kafirai ne sun zo kuma suka shiga cikin masallaci aka tattauna da su. Sannan mutanen nasaran najran sun zo su suma sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama a masallaci ne kuma aka yi. To amma malaman suka ce shiga masallacin yana da ma'ana kafiri zai shiga masallaci da sunan wato neman wani bayani akan musulunci ko akan wani abu da ake yi dai na haɗin kan musulunci ko haɗin kan zaman lafiya da ake tsakanin juna. Amma ba haka kawai a shirya wani taro a gaici kafiri ya shiga cikin masallacin a yi taron da shi a cikin masallaci ba, to nan kan malaman suka ce ba zai shiga ba. Amma in zai shiga ne saboda ana ga shigansa zai jawo ma ya karbi musuluncin, dalilin yaji karatun da za a yi ko wani abu mai kama da wannan, to ba laifi ya shiga masallacin. Amma duk da haka akwai masallatan da kafiri ba zai shiga ba. Masallacin garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallama shekaran da aikin hajji ban kwana yace ba masallacin ba ma haramin ma gaba daya kafiri kar ya sake matsowa wannan wajen. Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim haza, daga yanzu kafirai najasa ne ko kusa da masallacin nan kasu matso, ko kusa da inda masallacin ne yake kasu zo. To saboda haka wannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wasu malaman sun ce da shi da kuma masallacin Makka to kafiri ba zai shiga ba, ba zai shiga wannan masallacin ba, koda ana ganin cewar idan ya shiga za a samu wata maslaha da zai jawo ya karbi musulunci. Malaman suka ce a kar ya shiga waɗannan masallatai. Amma sauran masallatai ya zai iya shiga idan shigan zai jawo a samu damar wato ya ja masa ya shiga musulunci ko wani abu mai kama da wannan. Amma in dai ya shiga ya tadi da shi ne ko a yi surutu ko a ci abinci ko a wani taro haka kawai, to nan ma malaman suka ce ana ganin bai halatta ya shiga ba. Na'am. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعه واجب على كل مهتلم اخرجه السبعه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه دغى ابي سعيد الله قال ما سيدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على غريشي ياتي غسل الجمعه وانكن جمعه واجب على كل مهتلم واجبين اكن دكان وني بلغيغي a karaje husaba. Malaman hadisi guda bakwai sun fitar da wannan hadisi. To wannan hadisi an samu shi daga Abi Sa'id ibn Allah kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yin wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wanda yayi mafarki ko ya taba yin mafarki, shine mutalimi ko kuma balagegiya kenan ko balagegge. Malaman hadisi guda bakwai Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawuda Ibn Maja Ahmad dusur rawaito. To abun da ake nufi da wannan hadisin shine a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutane kowa zai je uzurin sa ranar Juma'a, ya tafi gwanar sa ne, ya tafi kasuwar sa ne, ya tafi abun da zai yi ne, sai ya gama abun da zai yi sai ya dawo sai ya zo masallaci kawai. To kayan da suke jikin su kuma fatu ne, ba auduga bane irin namu nan ba, fata ne, fata ta sha rana, kai ka je kayi aiki gumi ya zuba yaya. Yawa wannan din ma yanzu in ya sha rana yana yi yana canje da yi balle balle irin wancan. To saboda haka an shigo masallaci sai masallacin sai ya hade gaba daya, sai a ta jin yanayin da bashi da dadi. To wani ya zo sai ya ce ya Rasulullahi, wannan halin da ake cikin fa babu dadi yanda ake shigan nan, sai rana ta yi kuma a zo a shiga irin wannan yanayi. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wajibi ne duk wanda ya zo masallaci ya je wanka. Kaga an fahimta ko? Saboda haka duk wanda zai zo masallaci ya je wanka, wankan nan guda biyu duka, yayi wankan tsarkaka ya tsarkake dattin da yake jikinsa, kar ya zo masallaci da kayansa na aiki, ya taso daga aiki kawai ya zarto masallaci ya zo ya damu mutane. A ya je ya wanka ya tsaftace jikinsa, sannan kuma yayi wankan Juma'a sai ya zo masallaci. To saboda haka malamai suka ce hadisin da yake magana akan wankan nan yana nufin tsaftace jiki, mutum ya tsaftace jikinsa ya je masallaci. A ba wai dole ne akan kowa sai yayi wankan nan na Juma'a sannan ya tafi masallaci ba. Ga hadisin nan na ƙasa da zamu karanta shi ma yana ƙara bayani akan haka. Wa an sumurata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda yawmul jum'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghusl afdal. Kaga shikenan ya fidda karatun. Rawahu Ahmad wal arba'a wa sahahu Tirmidhi. Daga sumrata Allah kara masa da ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda yawmul jum'ati wanda yayi wanka ai wanda ya alula ranar juma'a fa biha wa ni'mat. To dan juma'ar yayi wannan alulan kuma madalla da wannan abun da yayi. Wa man iktasala, amma wanda yayi wanka fal ghusl afdal, to wankan nan yafi. Rawahu Ahmad, Imamu Ahmad ya fidda wannan hadisi, wal arba'a da malaman hadisi guda hudu kenan, ashabu sunani Tirmidhi na sai Abu Dawud da Ibn Majah kenan. Wa sahabu Tirmidhi kuma ru Tirmidhi da ya inganta shi. To a wannan hadisin in ka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi alura ranar Juma'a, to dan sallan Juma'a daman yayi alula, to madalla da abin da yayi. Amma wanda yayi wanka to wankan nan yafi. Yayi wankan Juma'a da niyya, in yayi niyya yayi wanka irin wankan jaraman nan dai da aka sani zai yi, niyyarsa ne kawai ta canja, sai ya tafi masallaci. Muttasilim bin Rawahi kuma a mazhabin na Imam Malik yana yin wankan ba zai tsaya yin wani tadi ko wani cin abinci ko miye ko miye ba, yana yi kawai zai tafi masallaci. To haka aka fi so yayi wankan Juma'a in ya samu, amma in bai yi wankan nan ba ma yayi alula, to alulan yayi. To kaga wannan hadisin ya fitar maka da abin da yake cikin cancewar ba wajibi bane kenan yin wanka din, dan da wajibi ne da za a ce ba za a faɗi wannan karatun ba. Saboda haka ba wajibi bane yin wankan Juma'a, amma dai ana so falala ne a samu falalan abun cikakke. Saboda haka wanka guda biyun duka ana so mutum yayi, da wankan tsafta ka tsaftace jikinka, da kuma yin wankan Juma'a din ka tafi masallaci, ana so mutum yayi haka duka. Sannan malamai sun yi magana cikin cewa man iktasala fal ghusl afdal, din da aka fada fal ghusl afdal, da aka ce wanda yayi wanka wankan yafi alulan kenan. Ba wai wanka yafi alula bane, alula kan in zaka yi sallah alula zaka yi ba wanka ba, amma ana ga maka ne ranan Juma'a ana so ka hada su falalan, ka samu falalan cikakke shine ka hada wanka da kuma alula din gaba daya. To ina ga zamu dakata nan insha Allah. Wannan hadisin Imam Abu Nero toshi da malaman hadisi guda hudu, Tirmidhi ya inganta shi. Zamu zakata nan insha Allah, sai idan Allah ya kai mu bayan sallah kenan zamu ce zamu dora insha Allah cikin babin da yake magana akan wankan janaba. Kamar yadda muka sani, azumin watan Ramadana ya gabato, shine abinda zamu shiga. Yana da kyau mutum ya samu ya ribaci wannan wata na Ramadan, kar ka bari abun ya wuce baka yi komi ba. Ba matsala insha Allah. Yau kar abun ya wuce baka yi komai ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ribaci wasu abubuwa kafin wasu su same ka. Iqtanim kamsan qabla kamsin, ka ribaci abubuwa guda biyar kafin guda biyar su zo su same ka. Aka ce shababika qabla haramika, samartakanka kafin tsufa ya same ka. Kana saurayinka, kana ji da ƙarfi da lafiya, to ka ribaci wannan lokacin kafin lokacin da tsufa zai same ka, ba za ka yi komai ba. Sannan aka ce waginaka qabla faqarika, ka ribaci wadatarka kafin talauci ya zo, talauci ya zo ya same ka. A ciki aka ce wa shugulika wa faragika qabla shugulika, ko da samun lokaci da kake da shi, ka samu dama yanzu zaka bautawa Allah yadda kaga dama, kafin shagali ya zo ya debe ka yanda ba za ka yi yin bautan Allah ba. To saboda haka a ciki dai an yi maganar cewar kai amfani da damarka da lokacinka. To saboda haka wannan lokacin Ramadan, idan Allah ya sa rayinka ya je lokacin, ka dage ka ribaci wannan lokacin kafin ya wuce. Saboda baka da labarin cewar baɗi ma kana nan kuma za a yi Ramadana da kai. Ba wanda ya bude ya baka a rubuce ce gashi ka samu labari kai kan kana nan har baɗi. Ba wanda ya ga maka wannan. Ba mamaki bane maganan ƙarshe kake yi. Tunda abu ne a boye ba an bayyana shi bane ko ya gan shi a fili ba. To saboda haka wannan lokacin lokaci ne mai tsada wanda aka ba wa ruma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yana da kyau mu dage mu wuri lokacin, mu yi abubuwan alkhairi a cikin watan Ramadana daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. Saboda ka ribaci lokacinka, kar ka bari lokacin ya wuce baka yi komai ba. Kamar yadda muka sani, bayanai akan azumi dai ko bara ma ina ko barance ne mun yi, ko mun yi wani zama ma gabaɗaya zaman ina ga akan azumi muka yi shi, mun yi maganganu da yawa a ciki. Sai dai ƙarin bayani kawai shine mutum ya kiyaye lokacin ɗaukan azumi da lokacin ajiyewa. Lokacin ɗauka shine lokacin sahur. Kar ka tashi tsakiyar dare ka ci abinci, in ka tashi tsakiyar dare ka ci abinci ba sahur kai ba, kawai ka yi abunka ne. Sai lokaci ya yi kusa za ka tashi, lokacin alfijiri ya kusan ketowa bai keto ba, a nan ne za ka tashi ka ci abinci ko ka sha ruwa ko ka yi menene. Saboda haka tsakanin gama sahur ɗinka da kuma fitowar alfijir ba zai wuce karatun aya 50 ba. Ga mutumin da yana karatu baya san ɗa ko baya sauri. Saboda haka mintuna ne tsakanin gama sahur da kuma fitowar alfijir. Saboda haka ba wani abu wai ka yi sahur ka kwanta, babu wani abu, babu shi. Babu shi gaba ɗaya. In kai sahur ka kwanta hakan kuma ai abu ya lalace, ba sahur kai ba. Kana yin sahur kawai sai dai kai magana alwala sai tafiya masallaci, kawai ka je kai sallan asuba. To ka kiyaye wannan lokacin ɗauka kenan. Da lokacin ajiyewa idan rana ta faɗi, nan ma mutum ya kiyaye. Yanzu matasa da yawa suna yi, sai a haɗu a daba kawai ana ganin yaya ne ne, kawai sai a sha. Kawai sai a sha kawai. Kai. Yawa ko an ga hadiri ko ne abu mai kama da wannan, an ga gari ya yi lum, kawai sai a sha ruwa. Ka ɓata lokaci tun da safe, me yasa baka sha tun da safe ba, to me kake jira? Sai ƙarshe.
Saboda an kula da wani abu. Hadiri duniya zai yi dan abin da. Idan da aka yi hadiri, sai da za a kira sallah a sha ruwa.
In ba hadiri ba za a kira akan wannan lokacin ba.
Gobe. Idan da ya fito sosai. Sai da tsakanin ya samu minti 7 ko 10.
To ka gani? To kaga irin wannan ana yi. Ana yi an ga hadiri kawai sai a tarin ba da kiran sallah kawai. A hada sallan ma a hada mangariba da isha. a hada sallah to kai da ake so ka ribaci ramadana kana magana hada sallah to yaushe zaka yi tarawih ma kenan kaga ba magana tarawih a ciki wasu zaka an hada sallah idan hadirin yayi karfe 9 ko 10 sai a zo a yi tafsiri kuma kaga shi me yake da saboda ka daje a ribaci wannan lokacin saboda ka tabbatar kuma ba a ce maka kai ka zauna sai ba magariba ka sha ruwa ba a ba haka bane ba sai ba magariba ka sha ruwa ba ka sha ruwa idan lokacin shan ruwa yayi sannan kai azumin gabbanka duka azumin ba iya na ciki da baki ake yi ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwan da za su bata azumin mutum kamar yadda muka sani a ciki dai wanda zai fi mana illa in ban lura ba shine idanunmu da hannayenmu da bakinmu da kunnuwanmu waɗannan gabobin za su iya lalata azuminka ka sha rana a banza baka samu ladan komai ba ana so kai azumin idanunka kana azumi ya zama idanunka kana azumin sa baka ji a maka turi na azumi ba fina-finan azumi za a tura maka yanzu ramadani ya kama ka je kai ta kalla in ka zana kana daki ba za ka fito ba sai azhar da kiyar nan ma za ka je kai sallah ka dawo kai ta kallo kawai to kaga ka rusa ladan azumin in akwai shi ma ladan kenan ko kuma ka je a maka turin wagogi na soyayya ne ko na menene ka zauna kai ta ji kawai ka sa airpiece a kunnenka aikin kenan kana ta ji to kaga nan ma kunnen shi ma baka masa azumin ba kenan saboda haka ana so abinda zaka fi kalla a cikin wannan watan da muke fuskanta shine alqur'ani abinda kake da shi kai ta karantawa kunnenka ma fi jin qur'ani ake so shi yasa kaga garabasa na musulunci kul wallahu in ka karanta kafa uku za a baka ladan saukan qur'ani in ka karanta kul wallahu kafa uku to kaga a rana in ka gada ma zaka yi da yawa saukoki zaka yi in baka iya komai ma ka iya kul wallahu ka yi to kaga ni zaka karanta da yawa ba ka bari kawai kai ta danna waya kai awa biyu awa uku awa goma kana kan wayanka kana ta dannawa in aka tambaye ka me ka danna kai ma baka san me ka danna ba kuma hakan ma baka wani abu amfani ba akwai abu amfani a cikin wayan tafsirai na malamai da sauran wa'azozi da ake yi ko su ne zaka iya kallo kaga wannan kan wani abu ne da alherin ta kenan alherin wayan ne anan to amma sai ka ga shi dan yafi baka karfi a wajen da ba na alherin nata ba anan zaka yi mai da hankali to saboda haka ai azumin gabobi gaba daya ba iya ciki kawai ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rubba sa'imin wa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash zaka ga mai azumi yana azumi amma ba komai a cikin azumin nasa sai yunwa da shiruwa kawai abin da yake cikin azumi kenan a wani hadisin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawla az-zur wal-'amali bihi falisa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharabahu wanda bai bar maganan banza ba bai bar aikin banza ba ruwan Allah da barin cin abincin sa da barin shan ruwan sa da yayi ka bar cin abinci ka bar shan ruwa amma ka ci naman wancan kai gulman wancan kai tadin wancan kana ta surutu ba ma gulman ba ko surutu haka kawai kana ta yi to ba ruwan Allah da barin cin abincin ka da kai da barin shan ruwan ka da kai ka sha wahala kuma babu lada to saboda haka mu dage mu ayyukan alkhairi a cikin wannan wata tunda za a daure shedanu kar zuciyar mu kuma ta zama ita ce shedan ne dan tafi shedan ba ba shedanu amma sai mutum wani ba zai bude tsiyarsa ba sai ramadan ta kama to ya zai ka zama haka an ce babu shedan kuma nafsunka ne dama nafsunka tafi shedan dama in baka yake ta ba sai ta hana ka aikata komai a cikin wannan wata din abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu daman da zamu aikata ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu to
malam gace idan kai yin gurin yin jima'i to ka samu kai ba kuma kafi da mani za ka yi wankan jarabai
eh idan mutum yayi yunkurin saduwa da iyalinsa ko bai fidda maniyi ba inda ya riga ya farjinsa da farjinta ya hadu to zai yi wanka sai yayi wanka sai yayi wanka dole ne sai yayi wanka shine dama insha Allah na'am
kan wanka ne na'am wanka ne
na'am
sun zai yi wanka yayi wanka sabulu sannan in ya gama ya zo ya duwa
na'am
ko kuwa a'a kun kan
juma'an kawai zai yi na'am wato anan kamar yadda muka karanta idan mutum ya sani cewar jikinsa akwai dauda da datti ya dawo daga aiki ko daga wani waje in yazo ya yi iya wankan juma'a ba dattin yana nan saboda haka abu na farko shine daman in zaka yi wanka kai wankanka na tsafta na sabulu kenan in ka na sabulu sai ka dauko na juma'a kuma sai ka dora inda hali ma ka bambanta ruwan wankan sabulunka da na wankan juma'a ka ga ran ma wani kare je kwawa kar ka ja ce wankan sabulu sabulu ya riga ya shiga cikin ruwan ka gama duru ya shi da sabulu kuma ka zo kai wankan juma'a da shi a ba haka zaka yi ba sai kai wankan sabulu kaga wannan datti da miye din ka gama da shi sai kuma ka zo ka biyar da wankan juma'a insha Allah alhamdulillah alhamdulillah muna addu'a na'am akwai wani mai tambaya na'am idan wankan juma'a zai je sallah ai a cikin wankan nasa akwai alola a ciki to saboda haka in yayi wankan juma'a da wankan juma'a nasa zai je yayi sai dan yana tsoron kuma kar alola ta warware to zai iya sake yin wata alola amma shi dai wankan juma'a sharadin sa ana so mutun yana yin sa ma kawai ya tafi ne kar ya tsaya yin wani shagali na'am
Allah ya saka wallahi na'am albalan nan na wankan juma'a ya isar ma sallan juma'a ko kuwa bayan mutun yayi alwala yayi wankan juma'a ya saki albalan na tafiya masallacin
juma'a to akwai nan idan mutun yayi wanka kamar yadda aka faɗa a ciki yayi alwala to akwai malaman da suka ce wannan wankan ya isar masa akwai kuma wanda suka ce ana so ya maimaita alola yayi alola saboda gudun shakkun ya faru a cikin wankan sa ba abun mamaki bane a garin alolan sa na cikin wankan nan ya taba wani waje wanda kuma zai iya warware alolan to saboda haka saboda gudun shakka dai ana so bayan kai wankan kai alola shine akmal zai fi cika ba tare da wani kokonto a ciki ba na alhamdulillah wannan da sallallahu alaihi wasallam